إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصادق الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام barkanmu da saduwa a yau 8 ga watan Ramadan hijirar Mai sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 miladiyya hijiriya shi kuma ya daidai da 30 ga watan 3 a shekara ta 2023 miladiyya aiwa Annabi Isa dan Maryam bin Sah ana cikin tafsirin mu na surah Ali Imran a wannan masallaci na masjid Imam Ahmad bin Hanbal da ke nan garin Gusau a jihar Zamfar Najeriya je mun kwana kan aya ta 120 daidai za mu tashi kuma kan aya ta 121 insha Allah ta'ala bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين
بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى يا بهرب من أبالي نال محمد صلى الله عليه وسلم da sahabbansa a yayin da aka zo yaƙi na Uhudu yayin da Allah ta'ala ke so jarabci muminai gane su wane ne a tsaya kan gaskiya su wane ne kuma suke da komawa baya a cikin lamarinsu Allah subhanahu wa ta'ala yana jarabtar kowa da abin da yake so jarabce shi da shi dan ka ce kai mai imani baya nufin Allah ta'ala ba zai jarabce ka rayuwar musulmi gaba ɗaya jarabawa ce Allah na jarabtar ka da abin da kake ganin cewa ka bi ƙarfin ka Allah na jarabtar kuma da abin da kake ganin ya bi ƙarfin ka sai da kuma bi ƙarfin ka kana iya cika baki a zo kuma a gwada ka a gaba haka ce to dukkan wannan yana cikin rayuwar musulmi Allah subhanahu wataala na jarabta ka sannan jarabawar Allah ba tana da kiyayyar Allah bane gare ka idan Allah ta'ala jarabce ka da wani abu akwai alamar kauna da soyayya da Allah yake ma bawa shi yasa zai iya jarabta sa min da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashadul bala al anbiya thumma al amsal fal amsal mabi girman jarabawa da bala'i da Allah subhanahu wataala yake ma bai sune annabawa yake fara jarabta thumma al amsal fal amsal sa'an wanda suke da imani bayan wa'annan imanin wadancan haka Allah ke jarabta ka Allah ko baya kalbawa ya tsaya haka nan yace shi babu wata jarabawa a'a sai ababe sun zo mai da yawa kamar zamu zo a wata aya nan gaba da Allah ta'ala yake cewa am hasibtum an tadkhulu aljannata walamma ya'tikum masalul ladina khalu min qablikum masatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qareeb da haka rayuwar musulmi gaba daya tana cikin jarabawa mutanen garin Madina sahabbai ne wanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala kuma suka ba ma mutanen muhajiru na masauki saboda yadda da addini yasa suka bar abin da suke bukata na rayuwarsu suka fifita ɗan uwansu na musulunci ɗan uwansu na imani Allah ya girmama lamarin su ya ambace su a Qur'ani Allah subhanahu wataala ce musu kuna fifita bukatar wasu akan bukatar wannan imani ne da kuma yarda da Allah subhanahu wataala to duk da wannan abuwa da suka faru kana iya samun dan adam ya zama tare yake bai cika goma ba kana iya samun dan adam ya samu akwai mai zuga shi akan aikin addini kana iya samun dan adam ya saba ma Allah wannan yana nuna maka cewa shi ba annabi bane ko ba mala'ika bane duk wanda zaka same shi da sabo to yana nuna maka shi dan adam ne ba mala'ika bane ba kuma annabi bane ma'asumi an fahimta da haka zaka ga wannan a cikin rayuwar musulmai da gogwarmaya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da sahabbansa da waɗanda ya shada munafikai da waɗanda ya samu cutarwa daga kafirai suka zo su gaya mai fadar magana su gaya mai wancan su mai wannan amma duk da wannan Allah subhanahu wataala bai tozata da lamarin annabinsa ba Allah ya shiga lamarin annabinsa sai Allah ta'ala ce wa idh ghadawta min ahlika tubawwidu almu'minina maqa'ida lilqital yayin da kai sammako kai fitar dukudukun safiya idh ji ghadawta alghudu wal asal shine fitar sassafe da kuma fitar mareci shine al asal din to wanda ya fitar sassafe ana ce mai ghada fulan ma'ana wani yayi sammako irin dukudukun safiyan nan to Allah ta'ala ce wa idh ghadawta min ahlika yayin da kai sammako a cikin iyalinka tubawwidu almu'minina maqa'ida lilqital kazo kace shirya sahabbai musulmai domin zuwa wajen yaƙi wallahu samiul alim Allah masani ne kuma mai ji ne kuma masani ne dangane ga abin da ake aikatawa abin nufi anan shine bayan an yaƙin Badar an zo kuma za a yaƙin Uhud wanda yaƙin Badar Allah subhanahu wataala ya kaddarta an yi shi ba tare da dogon shiri ba yaƙin Uhud shine aka zo aka cika baki aka yi shiri mai girma zuwa gare shi to shine abin da Allah ke magana nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa ya zo shirye sahabbai domin fita yaƙin ne Uhud shine wa idh ghadawta min ahlika tubawwidu almu'minina maqa'ida lilqital wallahu samiul alim yayin da kai sammako sai fitar dukudukun safiya da iyalinka ka fitar da sahabbai domin ka je ka shirya su dan a zauna a fagen yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yaƙin Badar tare da sahabban da ba su wuce mutum 314 ba a wata riwaya 317 ba su da wasu ababen hawa illa raƙumi guda 70 da kuma doki guda 2 wani guzuri ne ba mai ba wanda ya taka karya ba amma sahabbai sun fita da imaninsu da ƙarfinsu suka je suka tunkari kafirai wanda arzikinsu ya kai mutum 1000 daga 900 zuwa mutum 1000 kuma suka samu nasara a kansu suka kakkashe manyan kafirai daga cikin waɗanda aka kashe akwai manya waɗanda suke ganin cewa babu wanda zai tunkara su face sun kai shi ƙafa amma cikin ikon Allah aka kashe manyan kafirai waɗanda sunansu idan aka faɗe shi ma firgici yana kama musulmai idan aka gansu ana tsoron su amma karfin imani yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka tinkari wannan runduna ta kafirai, basu tsoro ba, basu ji fargaba ba, basu ji wani abu ba, saboda Allah ta'ala ya tada su kamar yadda zai ba mu labari ayoyi nan gaba kaɗan ba da tsayawa ba. To yaƙin Uhud an zo ana ganin cewa yanzu an yi Badar, kafirai suna ƙoƙarin ganin yaushe za a sake samun dama don su haɗu da musulmai su ɗauki fansa a kan abin da musulmi suka yi musu. Wannan abin ya damu kafirai. Na farko dai ga ardin musulman ba yawa, na biyu ga su ba su da wani guziri ne yawa, su kuma da su da yawa, amma aka samu galaba da rinjaye a kansu, ya zama abin kunya gare su a tarihi, ana faɗin shi a koda yaushe. Waɗanda ba su je yaƙin Badar ba, tunda ba yaƙi aka fita ba, tariya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musu da dukiyarsu da ayarinsu da za su bi Sham. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a kare su saboda sun koro sahabbai daga garin Makka, sun kwace dukiyoyi, an karɓi gidaje, an kama gonakin wasu, an kama dabbobinsu, an kama bayinsu, haka nan kawai sahabbai suka zo garin Madina ba komai. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce a ƙulla alaƙa ta yaƙuwantaka tsakanin waɗannan sahabbai da ke garin Madina da kuma garin mutanen garin Makka. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna. Waɗannan sahabbai na Madina sun ciri tuta, waɗanda suka karɓi baƙuncin, waɗanda suka zo ba su da komai a tare da su, amma suka mai da su ɗan gari, suka mai da su masu gata, suka yi musu tagomar na arziki. Wannan abin Allah ta'ala ya jinjina shi kuma ya yaba shi. To an zo yanzu za a zo a fito a yi ramuwar gayya. Manyan kafirai na Makka yanzu sun ce mun shirya a fito a zo a yi faɗan ba matsala. Da haka suka zo suka fito da mutane masu tarin yawa har mutum 300,000, suka zo da dabbobi na hawa, kowa da tulce na yaƙi, da shirin cewa waɗannan manyan kafirai da suka rage a garin Makka suna ganin ƙasƙanci ya kama su, yanzu sun shirya a zo a yi faɗa. Idan aka zo nan ne ko za su ci fansar abin da musulmi suka yi musu. Sai Allah ta'ala ya ƙaddarta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki cewa gashi nan an yi wani gumurzu, waɗanda suke kusa da shi an raba shi da su. Wannan mafarkin ya nuna mai jini, ya nuna mai dabbobi irin su shanu, an yanka su, an ɗiba daga jininsu, an yi kaza, an yi kaza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai fassara mafarkin, sai gane cewa akwai abin da zai faru, kuma za a yi hasarar da yawa daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ta'ala ce mata, idh hamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun. Yayin da wasu tawaga, wasu al'ummomi guda biyu daga cikin ku musulmai, an tafshala suka yi koma da baya saboda tsoro, wallahu waliyuhuma, Allah shine majibincin lamarin su wajen tabbatar da su akan digadigansu, ba su koma ba tsoron bai tasiri gare su ba. Wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun, ga Allah ne kadai ya kamata mu'mini su yi tawakkali, su saki kowa su kama Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkali shi ne cikakken ma'anar tawakkali, ya zama ka zama kasashe, ba ka da wanda za ka koma gare shi taimaka maka idan ba Allah. To duk ƙarfin da kuke da shi, duk tarihin da kuke da shi, kar ku dogara da kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idh hamma ta'ifatani minkum an tafshala, abinda ake nufi a nan shi ne yayin da aka ga wannan al'amari ya faru, mafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaggata cewa al'amari ba na yaƙi zai tabbata a 'yan kwanakin nan. Wannan mafarki kuma ya kasance ne ranar Alhamis. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji labarin gashi nan mutanen garin Makka sun yi gayya, sun zo su mutum 300,000 don zo su tinkari garin Madina za su yaƙi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labari na ita shi aka gaya mai inda suka tsaya, suna can sun tsaya wani kwari a garin Madina wanda yake kusa da Uhud, dutsen Uhud. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai sai ya ce musu, shawara nake ne mu tattauna da su, ga kafirai sun zo gab da garin Madina, kuma abinda zai kawo su shine su zo su yaƙe mu, menene shawara? Kuna ganin mu yaƙe su ko kuma mukoma wurin ma'ana mai yaƙi ko mu fasa yaƙi bangare na farko suka ce suna ganin a fita ayyaki bangare na biyu suka ce suna ganin kar ayyaki kowa da ra'ayinsa waɗanda suka yi rinjaye a wajen magana a cikin sahabbai suna ganin cewa al'amari na wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai suka dinga tattaunawa tsakaninsu wasu ce a koma wasu ce bai kamata mu karbi kaskanci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin suna tattaunawa wannan sai ya shiga gida sai ya sanya tilce ya sanya kayan fada ya dauko hular kwano ya sa a kansa ya yi shiri domin ko ta kwana yana fitowa gare su sai ya ce to me kuka tattauna menene karshen maganar ku sai wasu suka ce to ai abin da muka yi rinjaye a kai shine a fasa yakin nan a hakura da yakin nan a gaya musu ba mu shirya ba su koma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu baya dacewa da annabi in dai annabin Allah ne yayi shiri domin al'ummarsa ya sanya tilke kuma ya cire wallahi bai taba zama wani annabi yayi wannan ba sai idan al'amari ne daga Allah ya zo to sannan zai je cire amma ma dama ba umarnin Allah bane yazo wannan shirin da nayi ko a mutu ko a yi rai yayin fadin wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabai a fita kaskanci ba zai zo gida ta nemo ba zai yi ba sai dai mu fita mu tare shi duk abin da zai faru sai dai faru amma in yi shiri in sa kaya na yaƙi in cire wannan kaskancin baya dacewa ga annabi har abada ba biyu innal izzata lillahi jami'a izza da buwaya tana ga Allah haka annabi ya yarda shi izza walillahi al'izzatu ولرسوله هذا كوم من وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفهمون بايا داتي وايا ان جاد بايا كند نسا كاينا دول سعد من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا فدن ونن سي ترى متين دبو دايا عبد الله بن ابي بن سلول يا كسانشي ينا زغا متانن يتي كو متانن مدينه كو ني ماسو يوا cikin wannan yaki كو ني ake zigawa ku fita aje a yaki idan aka je ku za a kashe ku za a bar matan ku zama zawarawa su za su yi takaba ƴaƴan ku zama marayu kar ku yadda da wannan abin da yake kiran ku zuwa gare shi ai ɗan uwansa ne suka zuwa ku me yasa za ku yadda ziga ku fita ya dinga ziga su yana cewa ku dawo gida kar ku bi shi ku dawo gida yana daga cikin wanda ya bada shawarar ka a je yaƙi manzon Allah ya banza da shi da aka sai dinga zuga waɗannan mutane a kan hanya sai da ya yi nasarar ƙwato sama da mutum 300 suka yi dai ba za su yi yaƙin nan ba tsoro ya kama su firgici ya shiga zukatansu suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka kama hanya suka koma Madina to suna komawa sai wasu ƙabilu daga cikin ƙabilar Bani Salima alminan daga Khazraj da kuma ƙabilar Aus su ma Bani Haritha suka fara ɗaukar wannan zuga ɗin suka ba ɗaukar wannan maganar cewa ba ya kamata su koma gida kar su je wannan yaki in suka je an kashe su kenan don haka su ma ya kamata su koma suna jin wannan sai Allah ta'ala ya gibinci lamarinsu ya cire musu tsoro ya tabbatar da su saboda ba zai yiwu a ba mu annabi kunya ba shine Allah ta'ala ce idh hamma ta'ifatani minkum an tafshal yayin da wasu ƙabilu manya-manya daga cikinku suka yi nufin su samu tsoro da samun haduwar gaba a cikinku wallahu waliyuhuma sai Allah ya jibinci lamarinsu Jabir bin Abdullahi al-Ansari yake cewa na rantse da Allah wannan ayar akan mu ta kauka mu Bani Haritha da kuma Bani Salima yake wallahi mu ne muka tsoratu amma sai muka ji dadi Allah ta'ala ce wallahu waliyuhuma Allah shine majibincin lamarinmu sai ya tabbatar da zigaganmu ya karfafe mu ba mu koma baya muka ji kunya ba ba mu kuma tsere muka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai Allah ta'ala ji dinci lamarin sai ya zama sahabban da suka rage gaba daya mutum 700 ne a cikin wannan sojoji gaba dayan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja su ya tabbata akan wannan ko da aka je filin daga shine wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maqa'ida lil-qital والله سميع عليم من ذن الله صلى الله عليه وسلم ذكنسا سيدتي الشريعة أو دنياجي يتي الشريعة صوي صوي وأنهم كتيانا وأنهم كتيانا جدنا وسوء أغفوما دي كن جوتي كيلا جوتا أهدو دوان ليك اللي جبائن لا يكاما فرمجي توزنسا جازم كاي كتنغادش كا كارا كنسا ينار تجو ينار أو ينار فاقي فلا إسام غلبا غريكا من ذن الله صلى الله عليه وسلم جوتا جازم أبائنس sai ya kira mutane 50 a cikin sabbansa ya daura su kan dutse jabal rumma ya dago dadda Ubaydullah ibn Jubayr Abdullah ibn Jubayr yace kai ne jagora akan wani dutse waɗannan mutum 50 ƙwararru ne a wajen harbi da kifiya ƙwararru ne a wajen saiti ya dauke su daura su kan wani dutse yace dirrinci duniya dajjali dubbala'i duk abin da kuma muna yi kar ku soko da kan wani dutse ko kun ga mun yi nasara kar ku soko ko kun ga ana galaba a kanmu kar ku soko ku tsaya kan wani dutse wannan shine umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tuta sai yakin nan ya ba mu Amr bin Auf yake rike wannan tuta kaini abana Mus'ab ibn Umair yake tsawonan tuta kaini jagoran wannan tuta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba wannan sahabbai ko suka danna bangaren dama ko suka danna bangaren hagu waɗannan kuma duka sahabbai suna kan wannan dutse din to tunda an zo an riga da an mamayi wajen da shine zai zama mafaka to duk kafirin da aka tinkara shi kuma tashi ta kare kafiran nan kuma su 3000 ne ala ra'atihim Abu Sufyan shi ne komanda gabaki daya amma ya zo da tawagarsa mutum 3000 sai ya raba bangaren dama ya sanya Khalid ibn Walid bangaren hagu ya sanya kuma Ikrima ibn Abi Jahl sannan kuma yake tuta gabaɗaya sai ba ma Abdullah yake da wannan tutar kai ne jagoran mu a cikin ƴan uwan waɗannan kafiran na kabila Abdullah da aka dauki tuta aka ba su cikin ɗan uwansu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka musulunci su kuma ɗauki tuta ya ba su yace ku kuma ku rike mana tuta Mus'ab ibn Ubayd yace kuma mu jira mu shiga ku na saman dutsen nan duk abin da yana faruwa kar ku sauko yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tinkari waɗannan kafirai sun tafi da raƙuma da dawakai wanda ba su ci ɗari ba amma ga ƙarfin imani na sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kafirai suka fito su ma haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fito aka zo aka fara gwabza faɗa amma an yi ma kafirai ƙofar rago ta yadda duk inda za su zo an tara wajen inda za su zo an tare duk inda suka fito an tare Khalid ibn Walid yana da ƙwaƙwalwa ta yaƙi sai ya kalli khutbar da annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace wannan khutbar ba wanda za a samu nasara bane a kai ma dama a irin wannan tsari strategy da wa'annan musulman suka yi yace wallahi za mu samu nasara kansu saboda sun tsale sama duk wanda ya harbi daga sama gravitational force da zai amfani da shi na velocity dinsa zai samu abin da kai da kake kasa in ka harba ba za ka samu ba da ka ya fuskanci strategy ne yake ba za ka samu nasara amma sai ta kokari ne ga cewa yaya za a yi su zuka musulmai su biyo su su dinga jawo su su dinga jawo su har a samu su sauko shi yana nan bayan wannan dutsen da shi da mutanensa 1000 yana ta kokari ne ga ya za a yi waɗannan na kan dutsen sauka waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dirrin din dubbala'i kar ku sauko saboda waɗannan su ne idan miji su ne suke barazana ga dukkan wanda yake nesa duk wanda zai zo za su hango shi daga nesa kuma za su yi attack din sa kaga an tsare ina an tsare waɗannan sojojin da suke kasa za su dinga fatattakar waɗannan da suke kasa ne su ma waɗancan na sama kuma su tare ku ina to haka Allah subhanahu wata'ala ya kaddasa aka yi wannan yaki yayin da yaƙi ya yaƙi musulmi suka fara fatattakar kafirai aka ga an fara kashe kafirai sun fara zubar da dukiyoyinsu na ganima, suna zubar da ababen da suka mallaka na makamansu na yaƙi. Wannan ya sa su waɗancan na kan dutse sai suka fara murna, suka fara jin daɗi cewa ai yanzu gashi an fara fatatakar kafirai, fatatakar da ta kai matakin da yanzu na ganin za su ke saukowa da kan dutse. Bayan kuma me ya shi hatsin tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam kar su sauko a kan ne dirriki duk daɗi duwuya kar ku sauko. To ƙaddara ta riga fata waɗannan sahabbai da sai ga an samu nasara akan kafirai an kora su ba su fuskanci ciwaye a bayan dutsen nan ba sai suka fara saukowa. Abdullahi bin Jubair yana ce musu a'a, Ubaydullah bin Jubair yana ce a'a, ku dawo Annabi ya ce kar mu sauka ko mun ga an samu nasara ko mun ga ana shan wuya kar mu sauka. Amma ina waiwayin da kake kira yayi nisa ba ta jin ciki sai riga sun dauki azaman sai sun sauka wajen wannan dukiyar da ke dan adam da duniya, dan adam da kuɗi, sai suka sauko. Yana ku dawo ba su iya dawowa ba, su ko su Khalid suna bayan wannan dutsen, suna ganin waɗannan na kan dutsen da suke barazana gare su sun sauko. Sai ya ce wa jama'arsa aiko nasara ta tabbata gare mu. A yayin da shi kuma Abu Sufyan ya tsere da gudu shi da jama'arsa, sai ga waɗannan sahabbai sun sauko, waɗancan kafirai na bayan dutse sai suka yi zobiya suka danno mu musulmai, suna danno musu. Waɗancan kafiran da suka hango tutarsu tana tsaye sai su zo sai suka tsaya sai suka dina gudu. To idan kana bin mutum yana gudun tsirarai sai ka ga ya tsaya ya ce ƙara so ku, ya kamata kai maka tsaya, akwai abin da ya ta. To suna tsayawa sai kuma suka danno mu musulmai na juyawa sai suka ga wasu al'ummar da ba su san daga inda suka fito ba samar da arzikin da su suka zo a yakin da shi sai suka danna musu. Ya kai aka yi ne aka yi zo mu rika ga kafirai a gaba ga kafirai a baya sun sa musulmi a tsakiya sai ba ta tashi aiki wuta ake yi suna ta buɗe musulmai wuta a daidai wani lokaci sai da aka kashe sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi 74 su ne shuhada Uhud wanda ala ra'asihim Hamza ibn Abdul Muttalib. Sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hamza ya rike shi wanda suka je wannan yaki kuma suna daga cikin wanda aka fara kashewa tun a farko. Wanda sahabban da aka kashe a wajen yakin nan akwai muhajiruna, wanda muhajirun gaba ɗayan su mutum 7 ne, ragowar gaba ɗaya mutanen Aus da Khazraj ne mutanen garin Madina. Daga cikin wanda aka kashe akwai Hamza ibn Abdul Muttalib, akwai Al-Harith ibn Uqba, akwai Kunayt ibn Khuzafa, akwai Shubash ibn Usman, akwai Abdullah ibn Jahsh, sannan akwai Mus'ab ibn Umayr wanda yake rike da tuta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, akwai kuma Wahab ibn Qabus. Wa'annan dukkan su mutanen muhajirin ne wanda aka shiga. Daga cikin Aus akwai Abu Sufyan ibn Harith ibn Sayyid, akwai Abu Hayya ibn Amr, akwai Unayt ibn Qatada, akwai Usayr, akwai Iyas ibn Aus, akwai Harith ibn Anas ibn Rafi', akwai Al-Harith ibn Aus ibn Mu'adh, akwai Sa'labah ibn Hatib, akwai Jannab ibn Quzay, akwai Hubayb ibn Zayd, akwai Hanzala ibn Abi Amir, akwai Khaddash ibn Qatada, akwai Khaythama ibn Harith, akwai Rifa'a ibn Abd al-Munzir, akwai Zayd ibn Hatib, akwai Subayt ibn Hatib, akwai Salama ibn Sabit, akwai kuma Safi ibn Qays, akwai Abbas ibn Sahal, akwai Abdullahi bin Jubair wancan wanda yake kan jagoran wanda suke kan dutse ɗin, sannan akwai Ubayr bin Haytan, akwai kuma Amira bin Ziyad, akwai Amr bin Sabit, akwai Amr bin Mu'az, akwai Umayr bin Adi, akwai kuma Auf bin Amr, akwai Malik bin Umayya, akwai kuma Yaman bin Jabir, duk wannan da ƙabilar Auf ne. Da ƙabilar Khazraj kuma akwai Abu Hubayra ibn Harith, akwai Anas ibn Nadra. Anas ibn Nadra shi ya riga cikin waɗanda yana baya-baya, amma yayin da ya zo ga musulmi sun jejjefar da makamansu cikin tashin hankali
ana ci wannan bala'i sai ce ya nan kun jefar da makamai suka ce ai an kashi annabi saboda labari ya ce cewa ai an kashi annabi dan ga koli kinin ne wanda yake cewa Amr ibn Umayya Allah a Allah sani wanda ya harbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya fasa mai kuma hakorin sa wannan hakarin na gaban nan guda hudu to na kasan na bangaren dama sai da a kanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi jini yana zuba kuma jini yana zuba daga kansa to wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Nadra yana zuwa tambaye ya nake ganin kowa yana jefar da makami sai suka tayi labari ya cewa an kashe annabi sai suka me kuke jira mutuwar da annabi ku kuma me ribar ku me ribar ku da gida ce kuna ciki a kashe annabi me za ku je ku ga iyalin ku me labarin za ku je ku fadi a haka yaje fada cikin kafirai sai ga kashe mutum 17 a wannan lokacin wannan mawkifin nasa abin a fade shi ne a cikin wannan tarihin nan akwai Aus ibn Arqam akwai kuma Aus ibn Thabit akwai Iyas ibn Abi akwai Mujdar ibn Ziyad akwai Nu'man ibn Malik akwai Thabit ibn Amr akwai Sa'laba ibn Sa'd akwai Saqaf ibn Farwa akwai Kharija ibn Zayd akwai Khallat ibn Amr akwai Bakwan ibn Abd Qais akwai Rafi ibn Malik akwai Rifa'a ibn Amr ibn Zayd akwai Sa'd ibn Rubay akwai Sa'id ibn Suwayd akwai Sulayl ibn al-Harith akwai Salim ibn Amr akwai Suhayl ibn Qais akwai Damra al-Juhayl akwai Alif ibn Makhlad akwai Ubada ibn Hafsah akwai Ubada ibn Abbas ibn Ubada akwai Abdullah ibn Amr akwai Ubayd ibn Ma'd akwai Utba ibn Rabi' akwai Amr ibn Iyas akwai Amr ibn Jamuh akwai Amr ibn Mutrah akwai Amr ibn Qais akwai Qais ibn Makhlad akwai Qaisan مولى بن النجار akwai Malik bin Iyas akwai Malik bin Sinan akwai Nu'man bin Abd Amr akwai Nawfal ibn Abdullah cikin mutum na 77 a kashe a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 74 a yakin Uhud wannan dukkan su suka ce ma shuhada Uhud dukkan su a wannan wajen a kashe su dalilin sabu umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da insha Allah sabai mutum 50 da suke in kaje wajen da ake Uhud zaka tabbata kabarin waɗannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya suna kwance a wajen inda suke yanzu ba shine inda aka kashe su ba inda suke an taba tona rami a garin Madina wanda ya zama rami ne na ruwa wanda ruwa suke yawa har suka ji suka kwakwara wajen ya zama cewa gawacin suna fitowa ana ganin su sai aka saki canza musu waje aka dawo da su inda kuke ganin su a yanzu tsakanin Jabal Uhud da Jabal Rumba suna nan an zagaye su kana zuwa za ga kaburburan su babu kowa a cikin su sai waɗanda aka kashe a yaƙin Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi takeici yayi kuka da hawayensa saboda kashe mai wannan sahabbai masu daraja masu albarka da shi ala ra'sihi Hamza ibn Abdul Muttalib musulunci ya kasa manta da wannan abu saban umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kawai duk da ba za ka ce an galaba kan musulmai ba amma kuma musulmai ba su yi nasara sun kashe an kashe musulmai Hamza ibn Abdul Muttalib wahshi ya kashe shi wanda sadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wahshi sai ya tuna da wannan batun shi hatta sai ga duk imanin wahshi da ya musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya rike dan girman Allah ka bar garin inde ne garin saboda duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuka da hawayen sa saboda bakin cikin kashe Hamza da wahshi a wannan yakin Uhud yana taja annabi sallallahu alaihi wasallam hankali sosai idan ya ga wahshi saboda Abbas abin Hamza ibn Abdul Muttalib jarumi ne wanda daga cikin babbannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rikice na farko da suka fara musulunci an juya ma annabi baya ya ga cutarwa daga mutanen cikin gida da mutanen waje amma wahshi saboda abin da Hamza ya yi musu Hind mata Abu Sufyan ta nemi ya zo ya kashe su ta nemi kashe annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da wasu ruwaya suke nuna da Sayyidina Ali da kuma Hamza ibn Abdul Muttalib yake mata amma da shi annabi ya da kare Allah da ba zai tinkara annabi yana da kariya Allah ba wanda ya kashe annabi sai shi kuma Ali yake mata jarumi ne wanda duk wanda ya karo da shi bai taɓa mubarara da wani ba ya kashe shi yake amma Hamza jarumi ne da ana bugawa yana buga wanda shi ne ya samu ya kai ta Hamza daga nesa ya iya caka mai mashi daga nesa Hamza ya kalle shi sai Hamza kawai fashe da kuka jarumi irin Hamza bawa baki ya kashe shi a cikin hali tashi Hamza abin ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kuma ka gwabza wannan fada akai wannan yayi kanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kafirai har ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa lan yuflih qawm kaya za'i wa mutane su samu sarabauta su fuka kan annabi su karya mai hakorin sa kaya za'i mutane sarabauta sai ma annabi wannan rauni a jikin sa yana sharaji yana cewa Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamu Allah ya gafarta mu na al'ummarsa wallahi ba sai ba ta su san waye ni da baiwa ta a cikin zamanin mu yana share jini yana kuka da hawaye duk fa saboda kai ka samu shiga aljanna akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaye da musulunci a tsaye da addini a tabbatar da gadigan rayukan sabannin yake ci dukiyoyin suka tafi suka bar matan suka zama gwagwari suka bar ƴaƴansu marayu suka rabu da ƴan uwansu suka fifita musulunci akan dukkan wani abu na duniya amma yanzu wani ke buɗe baki zagi Abubakar ya zagi Umar ya zagi Usman ya zagi Aliyu ya zagi Hamza ya zagi waye wani addini ka gani kana riga ta da shi in dai ka zagi wannan sabon me ga ta sabon ce wannan gwagwarmayar kana ina kana ina suka yi wannan abu sabbi ake wannan bala'i sahabbai gaba ɗaya gudu suka yi aka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga shi sai sahabbai ɗan kaɗan Abubakar na tare da shi bai gudu bai tsere duk abin da ya samu annabi sai ya same shi ba su gudu amma da yawa sahabbai bala'i ya sa sun gudu wanda shi ne laifi ne mai girma gudu a wajen yaƙi a tawalli yau mazahar ya daga cikin kaba'i manyan laifuka juya baya ka gudu yayin da ake yaƙi amma Allah subhanahu wa ta'ala ya mana idh hamma ta'ifatani minkum an tafsha wallahu waliyuhu wa 'ala allahi falyatawakkal almu'minun yayin da wata runduna guda biyu a cikin abila bani haritha da kuma bani salima suka yi niyyar su gudu su ma su bi waccan ziga ta bladin ubay bin salul Allah ta'ala ya karfafe su ya zama majibincin lamarin su suka tabbata wajen taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba su gudu ba sun tsaya sai Allah ta'ala ya zama waliyin su majibincin lamarin su kuma Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa wa 'ala allahi falyatawakkal almu'minun ga Allah kada ya zama wajibi mu'mini ya tawakkala idan ka shiga cikin rinki kana cikin damuwa ka koma zuwa ga Allah duk abin da dame ka kar ka damu da kowa ka bar al'amarin ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ce walaqad nasarakum Allah bi badri wa antum azilla ta karanta ko lalle hakika tabbas Allah yana rantse muku ya taimake ku a yaƙin Uhud wa antum azilla al-alaq bi badri a yaƙin Badr wa antum azilla kuna nan kadan illa ba ku da yawa dududu gaba ɗayan ku mutum 314 amma Allah ta'ala ba ku nasara da tamkini akan kafirai saboda kun fita da ƙarfin imanin ku babu tsoro ba firgici Allah ta'ala shi ga lamarin amma Uhud wasu ne suka dinga cika baki suna ai ba mu je yaƙin Badr ba mu je Badr ba mu da haka Allah ya kawo wani yaƙin da za mu je mu ma za mu gwada damarmu za mu gwada cewa ba dama mu yaƙin Badr Badr tana tsakanin Makka da Madina amma ta fi kusa da garin Madina sama da kusancinta da garin Makka da Fartafi 28 haka aka zo aka gwabza wannan yaƙin Badr waje ne wanda yake da wata rijiya wasu malamai suka ce rijiyar ce Badr wani suka ce a sunan mutum ne Badr da aka da ya gina rijiyar sai aka samu wajen sunanta ala ittihad Badar ta fita da Madina saman take tsakanin ta da Makka amma tsakanin Makka da Madina dan Allah baka dama ka je ka gani ya daga cikin abin da nake roƙon Allah ya bani iko da dama in je in yi mashru'i na ma'alimin Madina ma'ana wajajen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yaki da sabbar ina son je in shiri na musamman a wajen da bidiyo nuna ma mutane dan su san girman wahalar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana faɗin wannan abu in ban ga yanayin bala'in wajajen ba da tere din da yanda aka yakin Mu'tah aka yakin Khandaq aka yakin wane ne za su salatu jin su muke shirya muke gani ana zagin sabon mutane ba sa damuwa ana taɓa mutunci Annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ba sa ganin wani kokari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka je ka ga irin waɗannan wajajen da dutsen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke hawa ke buya dan ya je bauta ga Allah subhanahu wataala za ka tashi hankali a wajen a sai ka hau wannan wajen duk ƙarfinka wallahi sai ka hau ka huta dutse ne za ka dinga hawa ka dinga hawan dutse ka dinga hawan dutse wanda in ka je Ta'if ma yanzu ka je da motoci ke wahala kamar irin dutsen Mambila da ake da shi a nan Tarara za ka hau dutse ne gaba ɗaya kilomita nawa ne amma awa nawa ne kana hango wanda yake saman dutse kana hango tahowarsa amma sai ku kusan minti 30 ba ku haɗa kai da shi amma ga kuka shi zagaye ne za ku ce zagaye ne har ana kallon kwarewar mutum ya hau irin wannan dutsen da mota to ya fi kyakkyawan direba ta irin wani wahala duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da kyau a nuna da mutane ga inda aka yi kaza ga wani da wani nan suka tsaya kafirai ga inda suka tsaya ga inda musulmi suka tsaya dan ka dinga tsawarta hoton yanda aka yi yaƙin masu kuma ina roƙon Allah ta'ala ya bani damar da zan je Makka in samu license na yin wannan program din a zuwa sanya shi a talabijin ɗin Najeriya da Hausa kowa da yake ina roƙon Allah kafin in mutu Allah ta'ala ya cika min burina in wannan saboda wajajen da suke na tarihin da yawa wasu ana ɓatar da su yanzu saboda gudun shirkar wasu mutane wasu kuma da yawa zamani ya ci musu an tashi daga wajen hatta da batsiya kaburburan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk kaburin tsofaffin sahabbai ina nan hayyan ba a taba amma an kiyaru da suna ne saboda masu zuwa shirka wanda in ka shiga sai a ce maka kaburin wani sai je na bauta mai saboda an ci mai kakansa ne da kaburin sahabi wani sai je na tsine maka saboda ya ji cewa shi ka kashe sojojin garin su shi ka kashe kakanninsa kaburin Usman kaga dan shiya ya tsaya na karanta na taba ganin dan shiya sai a kaman kaburin Usman sun dauko littafin suna karanta na tsinuwa na karbi littafin na ya gashi na ce uban kuturu yayi kada wallahi garin mu ne nan uba shegin da ita wallahi mun wada a cikin batsiya dan shi'a ne da rawanin su na kama rawanin arme na jefar da shi nake wallahi ka saka rafi na ci uban ka anan waje wallahi ka zo kana zagin sai na usu mana ji da larasu kana karanta nake na rantsi da Allah ko ka fita ko kai wallahi waje muke da shi muna na tsaye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani munafikin littafi ne mafatin dinar dan karami da suke fara ji kamar hisnul masrif a dokon shi ana kini masabai shi ne da kasa me kake yi ya kawo da kai na saki fusgoshi na tuya su tuko ya juwa na kabe ta na yaga na kamar wannan shi wannan me kamar run about na fusgar kasa na danna shi kasan shi ka sake wallahi ka banka an wannan nan wajen ba a mun kancin to ire-iren su suka sa ba a rubuta sunan amma in ka samu littafin mafatin rutsa ma binan baqiyatul gharqat za ta nuna maka cewa in ka tsaya daidai waje kaza daga inda kake in kai taku kaza sahabi wani ne a wajen daga inda kake in kai taku kaza kabarin Aisha ne a wajen daga nan kai taku kaza kabarin na Fatima ne a wajen daga nan taku kaza kabarin sahabi wani ne a wajen mita kaza zuwa kabarin wani kaza ne inda kaga mata ba a bayyana shi zai rika ta baya ta mayar da kyau ya zama muna sanin waɗannan ma'alim ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara sauka da zuwa garin Madina wata rijiya ke sha ruwan ta wata rijiya ke zuwa don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ina ne gidan sahabi wani ina ne gidan sahabi wani kaga imani yana tafarfasa a cikin zuciyarka ina fatar ka bin Allah ba ki kon wannan aiki Allah ta'ala ce walaqad nasarakum Allahu bi badr wa antum adilla lalle hakika Allah ta'ala ya taimake ku ya ba ku nasara a yakin Badar wa antum azilla kuna ɗan kaɗan ba ku da yawa fattaqullaha la'allakum tashkuruna ku ji tsoron Allah tabbas za ku zama daga cikin masu godiya ga Allah, ya zama daga cikin masu godiya. Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da a ji tsoronsa, a kuma bi abin da Allah ta'ala ya ci umarni da shi. Jin tsoron Allah shi ne kaɗai dalilin samun nasara. Waɗannan sahabbai Allah musu rahama, abin da ya sa muka kanta sunan saboda a ci gaba da musu addu'a, ana nema musu gafara Allah subhanahu wata'ala. Sun saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba za ka tsada su daga aljanna ba. Da ba su saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, da wannan kaskancin, da wannan kisa da ake zagansu. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bin su bai musu wanka ba, bai musu likamai ba, bai musu sallah ba. Saboda duk wanda ya musu a yaƙi dan aljanna ne. Ba wanka, ba canjin kaya, ba sallah, haka ne za a bin su. Haka za a bin su. Saboda sun mutu wajen jihadi, kai tsaye yan aljanna, me amfani yin sallah gare su? A nema musu gafara, to gafararru ne. Sun Allah ya gafarta musu. Me amfani canza musu kaya? Shi ne saboda kar jini ya dinga ɓata jikinsu kenan ko? To waɗannan jinin da suke ɗauke da shi a jikinsu, annabi sallallahu alaihi wasallam ce za su tashi a gobe alƙiyama, al-launu launu dam wa rihu rihu al-misk, kalan za su tashi da kalan jini ne, amma kuma ƙamshin sa ƙamshin al-misk. Jabir bin Abdullahi al-Ansari ya yi mafarkin babansa lokacin yana cikin wata damuwa da aka zo za a canza musu waje, ko da aka zo harbin da aka mai yayi haka ya tara wajen da aka harbe shi da hannunsa har ya mutu a haka, saboda ya tara jini. Ko da aka zo bayan shekara sama da 50 aka zo aka tona kabarin aka canza musu waje da aka kama hannunsa haka, wallahi jini ne yake zuba. Ya ka sake mai da shi. Wato shi sahabi na musamman, kai ko jiyar wake ka sha, kai mahaukaci ne ka sha jiyar wake, a gaya ma aljan ɗaya za ku shiga da sahabi, kai ka san wallahi kai ƙarya ka shi. Wallahi wanda ya ga annabi fadaɗayin Allah, zaɓaɗɗen Allah, ya yi imani da shi, kai ka san wallahi tallahi ba darajar ku ita ba ce. Ba yanzu za ka kamanta kanka da sahabin Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko ibada ka bi kowa in kai ne limamin Ka'aba, wallahi kai ka san darajar ka ba daidai da sahabi. To zan mutane lafiya su yi addini kamar yadda Allah ta'ala ya koyar da annabinsa, annabi ya koyar da sahabbai. Duk addini za ka yi kai ka san ba annabi ne ya koya maka. Sahabban ne suka dinga koyarwa, wanda suka koyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu zuwa gare shi. Idan kuma akwai almajirin annabi a duniya ya zaki, karanta ba su habbai ce, ta zo har zuwa gare mu. Duk abin da muke samu na albarkar musulunci yana zuwa ne saboda gatar da Allah ya yi annabinsa, ya haɗa shi da almajirai na gari, ba waɗanda suke fanɗararru ba, kuma suka ɗauko jakon wannan addini suka karanta da mushi har yanzu zuwa gare mu. Allah ta'ala ya rahama ga sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ta'ala ya ce mana, id taqulu lillazi an'ama Allahu id taqulu lilmu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 min almala'ikati munzirin bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumiddukum rabbukum bi 5000 min almala'ikati musawwimina. Kafin mu fasara wannan ma sanata da mutane waqful walidain wanda yake naira 2000, alhamdulillah na ga mutane suna ta kokari, Allah ya saka musu alkhairi. Akan namba shi ne 00109698000 Jaiz Bank. Ga wanda kuma yake so ya tuntuɓi committee, lambar waya take 0916222 7026. Allah ta'ala ya barke kun ce maka. Allah ta'ala ce muna, id taqulu lilmu'minina, yayin da kike gaya mu'minai, ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alan yakfiyakum rabbukum, ashe ubangiji ku bi isa ba ya zama mai ba ku maradi ba, an yumiddakum ya ba ku maradi ya taimaka muku ya agaza muku da mala'iku, rabbukum ubangijin ku ya ba ku agaji da mala'iku, bi 3000 Allah ya ba ku gudunmuwa ta mala'iku guda 3000, min almala'ikati daga mala'iku, munzalina wanda za su saukar da su daga sama. Ashe Allah bai isa ya ba ku wannan gudunmuwar ba, a zo yaƙi, Allah ta'ala ya saukar muku da mala'iku daga sama wanda za su tsaya ku yaƙi, imaninku ake buƙata, tsayuwarku akan wannan aikin wanda zai sa zama ba ku tsoro ba ku firgici ko ni aljin kafirai Allah ta'ala zai ba ku addin mala'ikun da zuwa kariya muku zuwa wannan mutane kamar ya kamar yanda Allah ta'ala ce walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla ai yakin badar da kuka yi Allah ne ya aika mala'iku Allah ne ya aika mala'iku suka zo suka dinga yakin ba wai musulmin kade bane suka yakin ba akwai mala'ikun Allah cikin sojojin da suka yaki wai da suka dinga zuwa suna taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ba suke cewa muka dinga ganin waɗansu mayaka da rawani mun gansu da bakin rawani mun gansu da rawani yalo da dawakai dawakan nasu jelasu ita ma takobi ce a cikin ta haka suke zuwa sai dukan kawai duk wanda muka ga tsaran mala'ika a cikin sa muna gani saboda duk wanda mala'ika sare shi konewa yake wanda mu muka sare shi jini ne yake fita jikin sa marar Allah ta'ala ya ba su ya zama gatansu a wannan yakin ba iya samun galaba akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sun samu nasara da talcini suka lallasa kafirai Allah ya ba su nasara saboda ƙarfin imani da tsuri shi sai Allah ta'ala da yake kalli aikin mutanen Badar sai yake ya ahla Badar is'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ya ku mutanen Badar ya ku turundunar Badar ku aikata duk abin da kuka rama na yafi muku dan Badar duk abin da yayi Allah ba zai mai azaba sheta ko wani abu aka zo yi suna ma in aka zaka faɗin sunan sabi ta ce al-badari mutumin Badar in yaki aka je za a birne mutane a cikin kabari to wanda ya je yakin Badar shi yake fara gabatarwa cikin kabari sai an fara gabatar da yakin Badar sannan aka kawo da yakin Badar sahabin da ya zo tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hatib ibn Abi Balta ya rubuta mutanen garin Makka takarda ya ga musu sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai fito Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Ali da Abdurrahman ibn Auf yace ku je waje ga zago ta mata a tare da akwai wasiƙa ku bato wasiƙa take wajen ta lokacin da suka je wajen suna zuwa suka tarar da wannan matar sayyidina Ali tabbata da lallai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji musu sai sun zame shi yace ku je waje kaza za ku ta mata suna zuwa kuma sun gani suka ce ka saka da take wajen ki tace ba wata take da Allah yace ki ka saka da take wajen ki tace babu yace wallahi wallahi ko ki ka ta ko mu tsirara wallahi ni take da dan Annabi baya kalla kin da yace mu zo nan zamu ganki mu ganki to billahi ni ko take da nan ko ki kawo ko kuma wallahi gane ku dake sai dai haka ta cire hijabin ta ta daga dan kwalinta ta daga tsoron kanta ta ciro takarda a karkashin tsoro na kitso ta miƙoma sayyidina Ali ko da ta ba ta takardar take kinku suka je suka juya suka zo suka kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bude takardar sai aka ce a karanta sayyidina Ali gashi yana karanta hadha min Hatib ibn Abi Balta ila sarat Quraysh yana ga mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ji sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ذكر لي حاطب ابن عبد البلدع ايكي ما حملك على هذا ماذا كي منه وانا اقول وانا باتونا اثير مبين سيدنا امور كاشي زار تقولي يسي يا رسول ضعني اضرب انق هذا المنافق يا رسول خبرني سارم وانا منافقين كنسا اي وانا كل اماني يسي يا رسول بيسنا مكاكتا من ظل الله سبحانه يسي يا ذاكر الشيء انه بدري يا لي ياكم بدري يا لي ياكم بدري يا رب يا جي بدر الله اكبر يا جي بدر يا جي بدر سنن بدريون كما الله يجي يا اهل بدر قد غفرت لكم افعلوا ما شئتم كايتك دك ابنده غدما نايكي وتي الله يسني حل امرك با وين دي غير بايانك ان الله يزهر حل امرك فاين ذاكي to Allah sai ya gaya mana ce in sa qul lil mu'minina ya inda kake gaya mu'mini alan yakfiyakum rabbukum ashe Allah da kike zami muku gata ba wannan yakin ba an yumidakum bi ikhtilati alati min almalaikati munzilina ya saukan muku da malaiku daga sama ku zo su ba ku gudunmuwa irin yadda suka ba ku yaki gudunmuwa yakin Badr ba Allah ta'ala ce bala in tasbir ku saurara ku ji yanda amsa take inda kun yi hakuri a yakin Uhud wa tattaqu kuma ku ji tsoron Allah wa ya'tukum min fawrihim hadha suka zo muku da gaggawa don su kawo muku farmaki yunzidukum rabbukum bi khamsati alati min almalaikati musawwimin kai Allah ma zai kara muku arjin malaiku ga mutum 2000 malaika 2000 ta kawo muku gudunmuwa ku yaki wadannan amma sai suka saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuka sauko akan dutse bayan ya hana ku sauka ya ce ku zauna kar ku sauko komin dadi komin wuya kuka sauka sai ya zaku an saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaddar kariya fata jama'a duk wahal da ga musulmi na cikin ta wallahi ka babu umarnin annabi ya abin da ga muna yi in ka kana wahala a gidanka kana wahala a rayuwarka kana fadi tashi wallahi kallahi baya da rashin nasaba da sa'a umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in tudi'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi tsira bin manzo Allah shi ne rahota bin manzo Allah shi ne zaman lafiya bayan duniya shi ne nasara da tantini a nan duniya da kuma lafiya sa'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne bala'i shi ne tabewa Allah ka kare mu to ka ji wata matakan nasara din bala in tasbir in shartiya ce in kun yi hakuri watattaku kuka zama da cikin masu takawa wa ya'tukum min fawrihim hadha kuka zama ku da gaggawa da ko ina goga sun fito to Allah ta'ala zai kara muku marzi ke muku na mala'iku irin da suka kawo muku gudunmuwa a Badar haka za su kawo muku amma Allah bai turo mala'iku a yakin Uhud ba bai turo saboda an samu umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yawan da kafirai suka zo da shi mutum 3000 Allah zai iya bada gudunmuwa amma tunda an saba sai Allah ya ki bada gudunmuwa sai kyalan musulmi suka ji jiji suka ɗanɗana fuka su aka kashe musulmin da ba taɓa kashewa ba a tarihin musulunci jama'a har yanzu muna tuna wannan abu Badar an yi shi a 17 ga watan Ramadan sai saura kwana 19 kenan yau saura kwana 9 ko yaƙin Badar ya dawo ne yaƙin Uhud kuma bayan shekara ta 3 bayan hijira aka yi shi wasu malamai na cewa watan Sha'wal aka yi shi 10 ga watan Sha'wal aka yi yaƙin Uhud bayan wancan aka zaka akwai Badrul Kubra akwai Badrul Sughra to duk Allah subhanahu wataala in yaje rafi mutane babu yanda zasu dole mu tsaya kan wannan ayar ko amma abin da zamu kara ce shine Allah ta'ala ya ce maka albu min almalaikati munzilina malaiku daga sama suke saukowa daga wajen wa kenan wannan ya daga cikin ayoyin da suke na maka Allah na sama kun fahimta musawwimina an musu alama an musu training malaiku ne suke saukowa da training din su ne yaki kai zaka yi fada malaika ne ko ba wuce ce maka wai fada da aljani ba daɗi to balle fara malaika fara malaika shi yasa in kai addu'a in zaka fita daga gida kace bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah Allah zai samu malaiku ne su gane ka duk shaytan da zai same kai cutar da kai da ya ga shaytan dan uwan sa zai yi cutar da kai sai kai malaka billazi wuqiya wa kufiya wa hudiya ya zaka da mutumin da aka shirye aka tsare aka zama gatan ka me zaka yi haka in ka zo bacci za ka kwanta kai arwala kai nafila kai addu'a ka kwanta Allah zai kama malaiku ya zai gane ka har garin Allah ya wai babu aljani ko dan bangal da zai cutar da kai in kan kashi da jarabi wannan jarabawa ce Allah subhanahu wa ta'ala to sai mu tsaya nan ko Allah ta'ala ya muna dangantakara kamar da muka faɗi sai masu neman addu'a ku ɗan uwa da matar ta ba ta da lafiya jiya yake jiya mana an mata aiki a yau Allah ta'ala ya ba ta lafiya haka ta yi daga cikin ƴan uwa malam Sanusi matar ta tana gab da haihuwa ya nemi Allah ta'ala sauke ta lafiya sannan wannan shi ma ya neman addu'a ga ƴan uwa musulmai akan matsaloli na harakokin yau da kullum Allah ta'ala ya ba su mafita wanda suke ba da gudunmuwar tsaraka da jini da abinci الله تعالى الرسول لا دائما سنجأ ميزان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم عوضة الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إليك اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وكلنا ولا تكن علينا برحمتك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.